بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو بكوي غوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدو دا تلاتين دا هدو ودت داتي دا شاشي دا غوة bakwai na shekara ta 2013 za mu tashi a sabon darasi a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani a cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta 73 insha Allah a cikin wannan sura za mu fara da amsa tambayoyi a shin akwai hani tambaya ta farko wannan yake cewa shin akwai hani da ya tabbata a shari'a dan game da ciniki a masallaci in akwai don Allah a faɗa mana inda za mu samu cikakken bayanin nagode akwai hani da yazo a cikin hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu wanda ya hana ciniki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji wanda yake cinikin a cikin masallaci ko yake cigiya a cikin yake ciniki ku ce kada Allah ya sanya albarka a cikin cinikinka ko wanda yake cigiya a cikin masallaci ku ce kada Allah ya sa ka ga abin da kake neman sa ya ƙara da cewa domin masallatai ba a gina su domin haka ba masallatai ba a gina su domin haka ba abin da ake nufi cikin masallaci haraba ba ta daukan hukuncin masallaci domin idan mutum ya shigo cikin haraba ba a ce sai yayi tahiyatul masjid ba alal misali kuma sayyidina Umar abinda shine farkon wanda ya gina harabar masallaci domin mutane idan suna da buƙatar tattaunawa da maganganu kada su rinka yin wato maganganu da surutai a cikin masallaci sai ya gina musu haraba a wajen masallaci wanda suke fita suke yi saboda haka wannan yana daga cikin alfarman masallaci da ya wajaba a tsarkake shi a bashi alfarmarsa a sanya shi hurumi wanda bai dace a yi waɗansu abubuwa na duniya ba ko zance ne mutum zai yi zance tare da sassauta murya ba tare da ɗaukaka murya ba saboda masallatai Allah maɗaukakin sarki ya ce fi buyutin adinallahu an turfa gidaje waɗanda Allah ya yi izini a ɗaukaka sunan Allah a ciki wato a ɗaukaka su ma'ana da ambaton sunan Allah a cikinsu saboda haka idan kuma kana kamar yadda kace kana ƙarin bayani ka duba littafin al-Imam az-Zarkashi na ahkamul masajid i'lamus sajid bi ahkamil masajid domin littafi ne wanda yake ya kebance shi da hukunce-hukuncen masallaci kawai sannan kuma akwai littafin dan uwan mu Dr. Muhammad Loh na Senegal wanda ya rubuta kaifa nu'idu lil masjidi makanatahu shi ma wannan risala ce karama wanda yake mai tarin amfani wanda ya kunshi wato hukunce-hukunce da suka rataye da masallaci haka zalika dukkan littafai in ka duba a cikin littafan musamman littafan hadisi babukan da suke dangane da suke magana akan ahkamul masajid za ka ga waɗannan hukunce-hukunce sannan wannan yace menene hukuncin shafa akan safar kafa kuma yaya ake shafa akan safa yana daga cikin nau'in rukhsa wanda ya zo a cikin addinin musulunci ga mai yin alwala rukhsa ta zo akan huffi shine huffi ita ce safa wadda aka yi ta fata to wannan hadisai da dama sun zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sun kai mutum 18 da suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yin rukhsa akan mutum ya shafa akan huffi daga ciki akwai hadisan da suka zo a cikin sahihain wanda suka fi shahara shine hadisin Mughirata bin Shu'ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga yakin Tabuk ya gewaya a hanya ya tsuguna Mughirata bin Shu'ba ya kawo masa buta yayi tsarki sannan ya zo ya rinka zuba masa ruwa yana yin alwala da ya zo zai yi wanke kafa sai Mughirata bin Shu'ba ya sunkuya dan ya cire masa huffinsa sai ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratain yace kyale su kada ka cire domin na sanya kafafuna a cikin huffin alhali suna da tsarki ma'ana bayan yayi wato ya sanya huffin yana da alwala famasaha alaihima inji Mughira, sai ya shafa akan su. To haka dalika safa wadda take ba ta fata ba, ba ta huffi ba, safa ta tufa, ta kiftani ko ta ulu, idan ita ma ta dauki an aka bata hukunci, ana bata hukuncin huffi na farko dai na farko saboda tabbatar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shine ake cewa aljawraban, sune ake cewa aljawraban. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan aljawrabaini, kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Ali da wasu sa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma dukkan malamai da suka tafi akan yin shafa akan huffi sun yadda da shafa akan safa akan jawrabaini, illa abinda aka rawaito daga Imam Malik na sanya sharadi ya zamanto cewa kasan safar da samanta ya zamanto akwai fata, wato ya zamanto ba kawai ta tufa ce ta ulu kadai ba, dole sai da fata a kasanta. Wannan taqidi ne yayi saboda a yawanci ita ce safar da ake yawan amfani da ita domin tafiya. To amma safar da take ba wadda Malik ya faɗa ba shine itlaqin ta yazo a hadisi, dan haka sauran malamai basu tafi da basu kayyade yin shafa akan wannan safa da cewa sai tana da fata ba, mutlakan inda ya safa ce ta tufa za a iya shafa a kanta saboda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna haka. Amma yadda ake shafar, ana shafa saman ta ne kawai, saman safar ake shafawa kamar yadda huffi shi ma saman sa ake shafawa, ba sama da kasa ba kamar yadda waɗansu malamai suka tafi akai. Abinda hadisi ya nuna shine ana shafar sama kawai, domin har sayyidina Ali yana cewa law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala al-huffi awla bil-mashi min a'lahu, da a ce addini yana bin tunanin hankali ne da ra'ayi, da sai ya zamanto kasan huffi shi yafi cancanta a shafe shi ba sama ba. Wala qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'la huffaihi, na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa saman huffinsa. To wannan shine shafar, kawai ka shafa saman safar ko saman huffin, haka wannan hadisi na sayyidina Ali ya nuna. Sannan ya nemi a yi masa addu'a akan harkokinsa, kan Allah ya taimake shi, Allah ya taimake ka, Allah ya taimaka ma sauran musulmi baki ɗaya, ya taimaka mana baki ɗaya a duniyarmu da lahiranmu. Wannan ya ce malam mu ɗalibai ne, aka ba mu topic mu yi bincike akan halacci ko rashinsa akan gwajin jini kafin aure a musulunci. To ya ce a taimaka mana da madogara musamman na turanci. Ayo kana so kai batun binciken ilimi na fiqihu ka nemi littafin turanci? Ai dole sai dai ka je ka nemi littafin larabci ka je malami ya karanta maka, domin dai kana son binciken fiqihu, yawa-yawan binciken fiqihu da malamai suka yi da littafin a turanci akai. Amma in kana son qararat kawai, hukunci bayani, to wataƙila za ka same su a cikin turanci. Kamar wannan in ka duba fatwoyi na tarukan malamai kamar majma'al fiqh al-islami, wato wanda ake cewa da turanci Islamic Fiqh Academy, idan ka duba qararat wato resolutions din da turanci, in ka nema in ka bincika a internet ka sa resolutions Islamic Fiqh Academy ka bincika, zai fito maka zaka gansu. To sun binciki wannan matsalar. Haka dalika majma'al fiqh al-islami wanda yake karkashin rabitatul alamin al-islami, su ne ma hakikatan su suka ma yi bincike akan wannan da rubuce-rubucen da malamai suka yi. Saboda haka in kana son wannan dole sai da larabci, sai dai ka je ka bincika ka samu maddar da larabci ka je malami ya bayyana maka, wanda malamai sun yi fatawa akan wannan, kan cewa wannan ya ɗaya daga cikin al-masalihul mursala, wato maslaha wadda take shari'a ta yi shaida da ita, domin abu ne wanda yake zai tsare lafiya. Tsare lafiya wajibi ne daga cikin daruriyat. Duk abin da yake kuma wajibi ba zai tabbata ba sai da shi, to shi ma ya zamanto wajibi. Haka idan ba za a iya tabbatar da aminci da lafiyar mutum ba sai an yi wannan gwaji, to ya zama tokan cewa shi ma wajibi, domin tsare lafiya da tsare wato a tsare lafiya da tsare rayuwa yana daga cikin daruriyatul khams, abubuwa wanda suke larura guda biyar wanda shari'a ta zo da tsare su, su ne wato rai da dukiya da hankali da mutunci, shine iyali da kuma addini, shine na farko. Addini shine na farko, addini, sannan rai, sannan dukiya, sannan hankali, sannan kuma mutunci, ko waɗansu suna ce masa mutunci, waɗansu suna cewa zuriya. Waɗannan su ne waɗanda suke tsare su, yake larura kuma su ne duk abin da yake zai taba su ake ganin larura ne yana wadda ake cewa ad-daruratu tubihu al-mahdhurat larura tana halatta haram to ma'anar larura anan abin da zai saka rasa daya daga cikin waɗannan guda biyar yana halatta maka abin da yake haram wannan shine hukunci amma bincike kamar yadda nace shine wannan sai su duba waɗannan littattafai a cikin waɗanda na ambata domin abubuwa ne waɗanda suke sababbi waɗanda malaman wannan zamani sun yi bincike sun faɗi hukuncin Allah daidai gwargwadon ijtihadin su ko ba su dogara akan ijtihadin malami ɗaya ba bal ijtihadi ne na malamai da dama daga cikin waɗanda suke wannan bayan waɗanda na ambata akwai lajnatu kibaril ulama al-lajnatu da'ima lajnatul ifta wato kwamiti din manyan malamai masu fatawa na kasar Saudiya da hay'atu kibaril ulama ita ma wato cibiya ta manyan malamai na Saudiya wanda suke bincike akan sababbin abubuwa da suka zo suka shafi musulmi su fadi abin da yake shine hukuncin Allah daidai gurgudan ijtihadin su haka zalika akwai lajnatul ifta ta Kuwait akwai lajnatul ifta ta jami'a ta Azhar a kasar Misra akwai lajnar ifta ta malaman India akwai lajina ta malaman da suke fatawa akan musulmi da suke zaune a wuri waɗanda suke ba su da yawa lajnatu fiqhil aqalliyat wato mai fiqihu na mutane waɗanda suke ba su da yawa a kasashen musulmi irin kasar Turai da kasar America da kasar Australia wanda malamai ne na musulmi wanda suka shahara da yin fatawa akan abin da yake shafan musulmi a nan wajen domin hukuncin musulmi da yake zaune a inda ba shi da a inda suke kadan ne su ba su da yawa ba su da ikon bayyana waɗansu abubuwa na addinin musulunci akwai rukhsa da take tabbata a gare su da ba ta tabbata ga sauran musulmi to yawanci irin waɗannan masail din su ma zaka sami bayanin su a cikin irin waɗannan lijan din duk waɗannan suna daga cikin wurare da ɗalibin ilimi ya kamata ya sani domin ya san abin da malaman zamanin sa suke akai domin kamar yadda Shehu Usmanu yace koyaushe mutum ya kula da abin da malaman zamanin sa suka faɗa domin ya san hukuncin Allah akan abin da malaman zamanin da yake ciki suka yi fatawa akai domin Allah madaukakin sarki baya ɗebewar alkhairi ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kowane zamani sai ka samu masu tsayuwa da al'amarin Allah to kuma in baka same su a cikin malamai ba za ka same su a cikin kowa ba in ba a cikin malamai ka samu waɗannan ba a ina za ka same su a cikin yan bindiga dadi ba za ka same a cikin malamai za ka same su don su ne alqa'imuna bi amrillah ya khalufu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya khalufu yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluhu wannan ilimi na addini a kowane karni za ka samu mafiya adalci su ne suke rike da shi saboda haka in ka samu masu rike da ilimi to su ne suka fi kowa adalci a cikin al'umma da aka masu cewa malamai sun lalace wannan zamani ya lalace malamai sun lalace idan malamai sun lalace ina sauran al'umma in sun lalace kowa ma ya lalace domin masu rike da ilimi su ne uduluhu wanda suke masu adalci a cikin wannan al'umma saboda haka in kana son sanin al'amarin Allah kamar da shi ya zuwa ga malaman zamaninka kamar da shi kaga fatoyin malaman zamaninka abinda suka ce sai kai aiki da shi wannan shine abin da yake wajibi ga dalibin ilimi Allah ya mana gaban katar za mu tashi aya ta 73 insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فذروها تحكم في أمر الله فذروها تحكم في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم. الله يأتي وإلى ثمود أخاهم صالحا mun aiko ya zuwa ga Samudawa da dan uwansu Salihu. Qala ya qaumi ubudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah. Malakum min ilahin ghairu, ba ku da abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, haqiqa hujja, aya ta zo muku daga Ubangijinku akan gaskiyar sakona. Hadihi naqatullah, wannan taguwar Allah ce. Lakum aya ce a gare ku. Fadaruha ta'kul fi ardillah, ku barta ta ci a doron kasar Allah. Wala tamassuha bisu, kada ku shafe ta da wata cuta. Fayakhudhukum azabun alim, idan kuka yi haka sai azaba mai radadi ta kama ku. Wannan ita ce kissa ta al'umma ta uku wanda Allah ya ba mu labarin su a cikin wannan sura ta Al-A'raf, da yanda ƙarshen azzalumai ya kasance, da yanda kuma kiran annabin su Salihu ya kasance. Allah ya ce mun aiko ya zuwa ga Samudawa. Wannan kabila ta Samud tana daga cikin kabilu waɗanda yake ambaton su bai zo a cikin littafin Yahudawa da Nasara ba, amma al'umma ce wadda ta tabbata a cikin tarihi kamar yanda Al-Qur'ani ya ambata. Haka zalika malaman tarihi sun tabbatar da samuwar wannan al'umma. Ambatanta ya zo a cikin rubuce-rubucen masu tarihin Rumawa kamar Ptolemy ya ambace ta, suna ce musu kamar yadda ake ce musu Thamud, haka suke ce musu Thamud, duk da waɗansu suna mayar da sa ɗin ta zamanto ta su ce musu Thamoids. Amma ɗabi'a al'umma ce wadda ta yi zamani a kafin zuwan annabi Ibrahim, da lokaci mai tsawo makuwa, domin Allah maɗaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya ba mu labarin cewa annabi Shu'aib ya gargadi mutanensa da kada su abinda ya samu mutanen annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu ya same su, sai ya ce wala yajrimannakum shiqaqi an yusibakum ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Salih wa ma qaumu Lutin minkum biba'id, yace kada saba mun da kuke yi ya dauke ku ya kai ku ya zuwa ga irin abin da ya samu mutanen Nuhu da mutanen Hudu da mutanen Salihu ya same ku. Gashi mutanen annabi Lutu ba manisanta ne daga gare ku ba. Mutanen annabi Lutu zamanin su kusa da zamanin annabi Ibrahim ne, dan sun hada zamani, saboda haka su ne suke kusa da mutanen annabi Shu'aib. Wannan ya nuna cewa mutanen annabi Nuhu da annabi Hudu da annabi Salihu suna da nisa da annabi Ibrahim. To kuma haka din ya tabbata tarihin su da daddade ne, sun zo bayan annabi Hud kamar yanda zamu gani. Allah ta'ala ya aiko musu da dan uwansu, ai ma'ana dan jinsin su wanda yake nasabar su daya, shine annabi Salihu. Qala ya qaumi ibudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, ba ku da abun bautawa da gaskiya face shi. Ya fara musu da da'awar tauhidi, wanda yake ita ce da'awar annabawa kamar yadda muka gani. Aka sake maimaitawa, ba kawai sai aka ce shi ma ya faɗa kamar haka ba, saboda a karrara don a san muhimmancin wannan da'awa, domin tauhidi shi ne wanda yake da za ka kwana ka yi ni kana wa mutum wa'azi a kan ya tsaya a kansa ba ka yawaita ba, saboda shi ne babban haƙƙi, kuma shi ne wanda yake duk wani gyara za a yi a kansa. Ya fara musu da wannan da'awa ta tauhidi. Sannan yace qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, haqiqa hujja ta zo muku daga Ubangijinku. Ya gaya musu wannan ne ba wai daga farkon wa'azin sai ya zo musu da aya da hujja din ba, aya ta zo muku daga Ubangijinku, ayar suka tambaya bayan yayi musu wa'azi, kamar yanda sauran wurare suka nuna a cikin Al-Qur'ani. Domin yayin da Allah ta'ala ya bayyana kissar su a cikin suratul Shu'ara, ya annabi shu'aib annabi salihu ya tunatar da su ni'imar Allah da yayi musu yayi musu wa'azi yace wala tuti'u amra al-musrifin kada ku bi umarnin masu mabarnata alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun masu barna a bayan kasa ba sa kawo gyara qalu inna ma anta min al-musahhirin kai kana cikin waɗanda aka yi masihiri ne قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين كما كيف كزمن توبا فاتي متن كمرمو ده هكا كزومنا دا آية إن كي كانت تكي مغز كتا سوسكني ما أزومس دا آية سيتي ها قد جاءتكم بينة من ربكم تو آية تازومك دا أبنجي جنكو أنكرات دا بينة معنى حجة بيننا ودباب مسو أغريتا منين ألامر حجة تاتا القرآني ببينة با amma ya kira ta bayyana wato hujja mai isa matuƙa wajen bayani domin wannan sigatu fa'il siga ce ta mubalaga wato aya mai isa matuƙa wajen bayyana gaskiya malaman tarihi sun bayyana cewar ayar da suka nema shine ita ce taguwa kamar yanda nan ya fassara ta da cewa hadhihi naqatullah ga wannan taguwa ta Allah taguwa ce ita ce ayar ya ake ta zamanto hujja bayyananna an ce sun je sun nuna masa wata mulmulalliyar fa mulmulallan dutse suka ce idan kai da gaske kake daga Allah ne kai kai manzo ne na Allah ka fitar mana da taguwa daga cikin wannan dutsen sai ga kuma ka fitar mana da taguwa wadda za ta zamanto mai ciki na ciki wata goma wadda dabda ta haihuwa take ba sabuwar haihuwa ba sai ga fa sun dutse tai naƙuda tai nishin mai haihuwa kamar yadda mace ne ke nishi wannan riwayar tarihi ne ba a hadisi bane ba a ayar qur'ani ba saboda haka Allahu a'lam bi Allah ne mafi sani da gaskiya alqur'ani ya ce bayyana ce sai ta fitar da taguwa to shi an ce mata naqatullah taguwar Allah an dangana ta zuwa ga Allah saboda yadda ta bayyana a matsayin aya idafatu tashrifin wato danganawa ce ta girmamawa kamar yadda ake cewa baitullah ɗakin Allah kaga ɗakin Allah Ka'aba Allah annabi Ibrahim ne ya gina shi da Umar da annabi Isma'il da umarnin Allah saboda haka aka kira shi ɗakin Allah to haka ma wannan taguwa taguwar Allah wannan taguwa da tazo ta haihu da dan maraƙinta da dan taguwarta da yake binta ta zamanto aya yace hadhihi naqatullahi lakum aya to ga taguwar Allah lakum aya aya ce a gare ku aka kaddamar da lakum domin su suka nema to kun ce aya ta zo to ga aya to amma ita al'adar Allah idan Allah ya kawo aya to ya kawo ta idan yayi jarabawa da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku nemi aya daga wajen ubangijinku kada ta zo muku ta halaka ku kamar yadda ta halaka wa samudawa domin sun nemi aya sai Allah madaukakin sarki ya jarabce su me ya jarabawar laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum tana da ranar sha kuma kuna da ranar sha naku ranar da take sha duk ruwan garin samudawa ba wanda zai iya shan ruwa za ta shanye ruwan rijiyar baki ɗaya duk sauran rijiyoyin mai zamanto ba su da ruwa kashe gari kuma ba za ta sha ba su sai su zo su ɗebi ruwansu su ɗebi na yau da na gobe amma ranar da take sha kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musnadil imam ahmad su kuma sai su zo su tatsu na madararta duk mutanen garin nonanta ya ishe su a ranar da ba sa shan ruwa sharaɗin da kawai Allah ya sanya musu shine ku kiyaye wannan ka'ida wato kuna tana da hurmi kuma wala ta fadaruha ta yace fadaruha ta akul fi ardillah ku kyale ta ta ci a ƙasa wadda take ta Allah nan an ce ardullahi ba wai dan fifi ta ƙasar ba idafatu tashrif bace idafatul haqiqa ce almilkul haqiqi ku kyale ta ta ci a cikin ƙasar Allah wanda yake shine mahaliccin ta ƙasar kuma ta sace wala ta masuha bisu takidi akan hani kuma kada ku taba ta da kada ku sami kada ku yi mata wani abu mummuna kada ku shafe ta da wani abu mummuna, kada ku cizguna mata ko kora kada ku yi, duk inda za ta ci ku kyale ta ci. Ma'ana wato aka sanya musu hurumi, kamar yanda kowane sarki yake da gandu, za a ce wannan gandun sarki ne, kada wani ya shiga ya kiyo. To Allah madaukakin sarki da ya kawo musu aya, aka ce to wannan ita ce iyakar Allah, kada wani ya ketara wannan iyaka, shine kada ku taba ta, kada ku hana ta shan ruwa, kada ku hana ta cin abinci a duk inda za ta ci. Aka yi tafiya na tafiya, jarabawa ta zo ta Allah, sai suka ce ai wannan abin ya ishe mu. A ce kullun aikin kenan, wai yau in mun sha ruwa sai dai mu je mu tanadin ruwan gobe, saboda me? Dan kawai wata taguwa. To shine Allah zai kawo mana kissar abinda suka faɗa, abinda ya faru a gare su. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun alim, yace musu kada ku taba ta da wani mummuna, in kuka yi haka azaba mai radadi za ta shafe ku. Kun ga shine alwa'id, wato Allah ya musu narkon azaba idan suka keta wannan hurumin Allah. Kamar yanda yake da dukkan umarni na bin shari'ar Allah, ga iyakar Allah, wanda ya ketara yayi kaba'ir, Allah madaukakin sarki zai masa azaba, sai dai in ya tuba ya zamanto yana karkashin masiyar Allah. In Allah ya so ya karbi tuban sa ya yafe masa, in Allah ya so kuma yayi masa azaba, ko a nan duniya ya tsarkake shi daga laifinsa, ko kuma a lahira yayi masa azaba gurgudan laifinsa, sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya shigar da shi cikin rahamarsa, ko kuma gabaki ɗaya ma ya ji kansa ba zai masa azabar ba, yana karkashin mashi'a. Amma wanda ya saba ma Allah ya cancanci azabun alim, azaba wadda take mai radadi. Na'am. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Kuma annabi Salihu ya ci gaba da yi musu wa'azi, yace ku tuna yayin da Allah ya sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa, min ba'di 'ad, bayan adawa. Wannan ya nuna ba a yi wata wato daula, ba a yi wata al'umma bayan samuda, bayan adawa, wato wadda ta zo kafin samudawa ba sai adawa, bayan an halakar da adawa sai aka yi samudawa. Adawa sun kasance kamar yadda muka ce a kudancin kasashen Larabawa, kasar Yemen da rubu'ul hali na Saudiya, da wani bangare na kasar Imaratul Arabiya UAE, da wani bangare na kasar Oman. Wannan mantika ce babba, wanda kuma yanzu bincike yake hako dauloli da aka samu da irin al'amudai da suka kasance na ginunsu, kamar yadda Allah ya sifanta su da cewa Irama Zatil Imad, kasar Irama wadda take ma'abuciyan al'amudai, an haƙo irin gidajen nasu da irin wa'annan al'amudai ɗin. To a kudancin Saudi Arabia ne, a kudancin ƙasashen Larabawa. To babu wata daula da ta zo bayan adawa illa daular Samud, shi yasa sai Allah ya tunatar da su, ya ce ku tuna bayan an halakar da adawa, ku ne kuka zamanto masu marewa. Kuma wannan ya nuna kan cewa sun san cewa adawa halaka su Allah ya yi, domin gashi ane musu wa'azi, ane musu imtinani cewa bayan Allah ya halaka wannan al'umma, ku Allah ya zo da ku. Saboda haka ku tuna cewa ni'ima ce Allah ya yi muku. Wa bawwa'akum fil ard, ya zaunar da ku a bayan ƙasa, ƙasar nan ita ce ardu hijr, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace a cikin hadisin tafiyar yaƙin Tabuk, innakum ta'ati ardu samud alhijr, za ku zo ƙasar mutanen samuda, mutanen ƙasar samudawa, alhijr. Wannan ƙasa ce wadda take tana nan, ana ce mata yanzu Mada'in Salih, mandika ce babba, Mada'in Salih dinnan tsakanin Hijaz da Sham. A yayin da mutum yake tafiya Tabuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tafiya Tabuka, sai da ya buce ta wannan ƙasa ta Diyaru Samud, yace ma sahabbai gobe za ku kai wannan gari na Samudawa, kada ku shiga face kuna cikin kuka, kun zo kasar mutane azzalimai da Allah ya halaka su, kada ku shiga ku wuce cikin garin face kuna kuka, dan kada abin da ya same su ya same ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lulluɓe kansa da mayafinsa yayin da ya shiga wannan ƙasa, yace duk wanda ya shiga kada ya sha daga cikin ruwa, kada ya ɗebi ruwa daga wata rijiya daga cikin rijiyoyin. Ya zo ya samu waɗansu har sun ɗebi ruwa sun kwaɓa ƙulli za su yi gurasa, ya ce ƙullin nan a zubar da shi, ruwan nan a zubar da shi. Wanda ma suka yi wato alhasa alawar dabino, suka yi amfani da wannan ruwan a zubar da ruwan. Sannan ya ce ya nuna musu, ya ce kada ku sha ruwa sai daga rijiyar da taguwar Annabi Salihu take sha, ya nuna musu rijiyar daga mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kun ga wannan fajjin, kun ga wannan kur, kun ga wannan hanyar da ke tsakanin duwatsun nan, daga nan take kullowa ta zo ta sharuwa, sannan ta koma ta wancan bangaren. Ya gaya musu salawatullahi wasalamuhu alaihi, wannan ardu hijir tana nan har yanzu, Madainu Salih suna nan kilomita 400 daga Madina. An shinge wajen, yanzu kasar Saudiya ta shinge wajen, ba a shiga sai da izini. Masu zuwa su kallon a tarihi za su je su gani, domin ga alamun gidajen nasu nan. Saboda haka wuri ne wanda yake athar din suna nan bai canja ba. Gurabun waɗansu daga cikin abubuwan da suka bari na gine-ginensu. To wabawwa'akum fil ard, ya zaunar da ku a bayan ƙasa, ma'ana ƙasar Al-Hijr sunanta kenan, wanda yanzu ake ce ma wajen Madainu Salih. Tattakhizuna min suhuliha usura, kuna gina manya-manyan gidaje a shimfiɗaɗɗen fili nata. Wato waje wanda yake fili ne shimfiɗaɗɗe, sai su yi manya-manyan ginannuka. Waɗannan ginannuka babu alamarsu, sun rushe a ƙasar yanzu, babu alamarsu. Watanhituna min aljibali buyuta, kuma kuna haƙar gidaje daga cikin duwatsu. To wannan suna nan, wato iri nau'i gida biyu suke yi. Akwai fili shimfiɗaɗɗe, sai su gina manya-manyan gidaje. Akwai kuma duwatsu da suke, akwai kuma mantika wadda take mai duwatsu ce a cikin garuruwan nasu. To su sai saboda ƙarfinsu da ci gabansu, sai su haƙe dutsen su yi gida. Za ka ga hotunan suna nan, ko yanzu in ka shiga internet ka duba Samud ko Madainu Salih, za ka ga hotunan Madainu Salih da hotunan suna nan har yanzu. Gida ne za ka ga a jikin, ka gani samansa kamar dutsen dala ɗin nan, amma sai ka ga an fafe shi an yi ƙofa da layuka irin na gini, hawa matattakala da mashiga da al'amudi na inda za a shiga wajen. To su kan wannan har yanzu yana nan. Watanhituna min aljibali buyuta, kuna haƙan gidaje daga cikin duwatsu. Malaman tarihi sun ce suna yin gidajen da suke a fili, manya-manyan gidajensu, saboda lokacin zafi. Saboda wato mutane ne waɗanda suke sun gina duniya, gidajensu na lokacin zafi daban, gidajensu na lokacin sanyi daban. Gidajen duwatsu kuma lokacin sanyi ne, lokacin sanyi sai a shiga cikin dutse saboda a samu ɗumi. Lokacin zafi a fito gida wanda yake free falo, wanda yake iska tana zuwa masa ta ko'ina, domin a samu wato domin a sami iska da sanyi. Haka Allah madaukakin sai Annabi Salih ya tunatar da su da wannan ni'ima. Kaga mutane yayin da suka ci gaba, maimakon su dangana ci gaban nan ga ni'imar da Allah ya ba su, ya hore musu ilimin, ya hore musu kasar, domin da kasar tana ambaliya ba tabbatatta ce wanda za ta iya daukan wannan ginin ba, za su iya yin ginin ne? Duk wannan duk daga yin Allah ne. To maimakon mutane su tuna Allah, sai su yi inkarin cewa wannan ma Allah ne ya ba su, sai su ce inna ma utituhu ala ilmin indi, ilimi ne da Allah ne da nake da shi, daga shi ne na samu wannan. To annabawa abinda suke kenan, suna tunatar da mutane irin waɗannan ni'ima, hatta gina habara, gina ci gaban duniya, da mutane za su mayar da shi zuwa ga Allah, da shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya gode ma wannan abinda suka yi. Yanzu irin abinda wato ci gaban kasashen Turai ya kawo ma duniya, na gine-gine da sassake-sassake da ƙere-ƙere da ababen hawa, wanda Allah ya ce shi ne ya halice su. Tunda Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa. Kuma ya ce dangane da ababen hawa, ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun, da dawaki da alfadarai da jakai, domin ku hau kansu, domin kuma ku yi ado, kuma yana halittar abin da ba ku sani. Yana halittar abin da ba ku sani, su ne sauran abubuwa na halitta wanda Allah yake kawowa. Ga sunan jiragen sama da bayan kai ko lift din nan, shi ma abin hawa ne a cikin gidaje, duk yana daga cikin halittar Allah. To amma mutane sai su rinka musu na wannan bayan Allah madaukakin sarki shi ne. To shi yasa annabin Allah ya tunatar da su wannan ni'ima, sannan bayan ya kidaya musu waɗannan ni'imomi guda uku ƙwarara, a guda hudu kai ƙwarara, na farko sun zamanto halifofi bayan Allah ya halakar da waɗansu, cewa kenan Allah ya zo da su bayan waɗancan ba su cancanci su ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa ba, su Allah ya zo da su. Wannan ni'ima ce. Ya ba ya zaunar da su a ƙasa wadda take amintatta, ya zaunar da su waɗansu ba su zo sun kore su sun fitar da su ba, kamar yadda aka yi ma waɗansu, kamar yadda aka yi ma bani Isra'il da sauransu, aka kore su daga ƙasarsu. Sannan kuma ya ba su ikon su gine-gine a bayan ƙasar, a doranta da kuma a cikin duwatsunta. To wannan ya kirga musu waɗansu daga cikin ni'imomi, sannan sai ya ce fadkuru ala Allahi, ku tuna da ni'imomin Allah a matsayin tabiyili, cewa waɗannan waɗansu ne, to ku tuna ni'imomin Allah, domin idan ka kirga ni'ima ɗaya biyu uku sai ka ci, wannan shi ne zai sa ka gane sauran ni'imomin wanda da ka rabkanu ka gafala gabarin tuna su. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kada ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu fasadi. Wato kada ku yi barna irin barnan mabarnata, su ne waɗanda yake za su shuka saban Allah a bayan ƙasa. To wannan wa'azi ne Annabi Salihu ya yi ma mutanansa bayan tunatar da su ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu, akan kamar yadda Annabi Hud ya yi ma mutanansa, ya ƙidaya musu ni'imomin Allah domin wannan ya sanya su su yi imani, wanda ya nuna mana cewa godiya ga ni'imar Allah ita ce mabuɗin bin Allah. Godiya ga ni'imar Allah ita ce mabuɗin bin Allah. Shi yasa ake so koyaushe mutum ya rinka tuna ni'imar da Allah ya masa, komai ƙanƙantarta, komai ƙanƙantarta, mutum ya tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa. Kuma shi yasa ake son ka roƙi Allah komai ƙanƙantar abu. Sahabbai suna roƙon Allah hatta gishiri, hatta gishirin miya suna roƙon Allah, domin idan gishirin ya zo su san cewa ni'imar Allah ce, in suka san ni'imar Allah ce su gode ma Allah, wannan sai ya buɗe musu ƙofofin alkhairi. Domin dillan da ka gode ma ni'imar Allah, Allah zai buɗe maka, zai ƙara maka. Saboda haka tuna ni'imar Allah ita ce mabuɗin bin Allah. Amma yayin da mutum kullum a cikin kuka yake, kullum a cikin shakawa yake, kullum a cikin kash kash yake, to wannan yana cikin hadari, domin wannan zai sa masa shamaki tsakaninsa da Allah, ya hada shi kawance da shaidan. Wannan shi zai hada shi kawance da shaidan. Saboda haka hatta ni'imar ma in ta zo ba zai ganta ba, domin ya saba da cewa kash, ya saba da cewa kai. To mutum ya saba da cewa alhamdulillah alhamdulillah. Na'am.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.
قال الملأ الذين استكبروا من يمتاني وأن سكي جرمان كي قبر إيماني من قومه دق متانا النبي صالح sai suka ce lilladina stud'ifu liman amana minhum, suka ce ma waɗanda suke raunana waɗanda suka yi imani daga cikin mutanen adawa, daga cikin mutanen samudawa. Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih, wannan shine abin da suka ce, shin ku kuna sane, kuna masana, kuna sane da cewa salihu, kun sani, ku kuna sanin cewa salihu wato manzo ne abin aikowa daga ubangijinsa. Qalu, sai masu rauni masu imani suka ce inna bima ursila bihi mu'minun, mu dai muminai ne masu imani ne da abin da aka aiko shi da shi. Qala alladhina istakbaru, sai waɗanda suka yi girman kai suka ce inna billadhi amantum bihi kafirun, mu haƙiƙa kafirai ne da abin da kuka yi imani da shi. Fa aqarun naqata, sai suka kashe taguwar ta hanyar wato kashe sassare kafafunta domin ya zamanto ba za ta iya tafiya ba, sannan suka tsire ta. Wa ataw an amri rabbihim, suka ƙetare, suka wuce iyaka, suka bar, suka wuce, suka ƙetare iyakar ubangijinsu. وقالوا كما سكتي يا صالح تنا بما تعدنا يا كي صالح زو من دا أبن دا كي من القواري دا شينا أزابا إن كنت من المرسلين إن كي دا سيكنا دا كي من ذني وانا ينون وانا كما سي الله بامي هكاير دا متى ننسى سكا جوا أذي سي وانا دا سيكي سوني جا غوروري أتكين كافيرتي الله يسبان تاسو دا الملأ من يمتاني wato shugabanni masu jagoranci akan sha'anin har masu jagoranci na mulki masu jagorancin addini masu jagorancin duniya masu dukiya dama waɗannan su ne jagororin al'umma alladhina stakbaru amma waɗanda suka yi imani gaba suka yi girman kai gabarin su imani suna ganin dan me za su zo su ba annabi salihu ya zamanto su ne mabiya maimakon su ne ake bi sai suka ce ma waɗanda suke raunana waɗanda suke wato talakawa marasa ƙarfi liman amana minhum waɗanda suka yi imani wannan ya nuna cewar almustab'afina dinnan sune mu'minai wanda yake kuma galiban sune mabiya annabawa raunanan mutane waɗanda suke ba su da stake kun ga ana magana stakeholders dinnan ko da ake faɗa stakeholders to su ba su da stake idan daular ta idan daular ta rushe dama su rusa su ne su ba su gina ba basu aje manyan account ba saboda haka sune wanda yake basu da komai to sune al'ada mabiya annabawa saboda me saboda basu da girman kai domin girman kai rawanin tsiyadin ne girman kai shine yake hana bin mutun gaskiya to su ko saboda su kanana ne basu da girman kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun uku Allah ba zai musu magana ba ranar alkiyama daga ci yake cewa alfaqirul mutakabbir fakiri amma mai girman kai saboda ba shi dalilin girman kai wanda yake fakiri ba shi da dalilin da zai yi girman kai saboda haka idan yana da fakiranci sannan kuma yana da girman kai ya tabbata kan cewa zuciyarsa babu alheri a cikinta domin fakirci wato talauci yana sanya wa mutum ya kaskantar da kai ya ga cewa shi ba kowa bane to waɗannan almustab'afin raunana su liman amana minhum wanda ya suka ce masu imani wato sune almustab'afin din waɗansu malamai sun ce almustab'afin din nan ma kashi biyu ne akwai mustab'afin waɗanda suke mabiya masu girman kai kafirai akwai mustab'afin waɗanda suke masu imani da annabi salihu shi yasa aka badali da kan cewa ba kawai wai dukkan mustab'afin din suka yi wa magana ba a'a mu'minai daga cikinsu wannan taujihi ne cewa daga cikin mustab'afin din akwai mu'minai akwai kafirai to su masu inkari masu raddi ga annabi salihu ga masu imanin mustad'afina masu imani suka yi magana suka ce ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi wato suka ce yanzu ku kun yi tunani kuwa kun sani kuna da ilimi cewa shi salihu an aiko shi daga ubangijinsa ko kawai kuna bi ne ba bisa ilimi ba kamar yadda mutanen annabi nuhu suka ce wa mutanansu wama naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i kuma wanda suke binka bamu gansu ba face wulakantattu kaskantattu daga cikinmu su ma sun yi wannan ne badiyar ra'ayi a bisa zato na farko kawai ba su bincike ba sun bi abin bisa ilimi saboda haka nan ma haka suke ce musu to ku kuna da kun yi bincike kuna da sani har kun gano kan cewa shi abin aikowa ne daga wajen ubangijinsa to mu'minai qala alladhina stu'ifu waɗannan mu'minai waɗanda suke raunana ba su tsaya ce za su yi jayayya da su ba sai suka faɗa abin da yake tabbatar da imaninsu inna bima ursila bihi mu'minun sai suka kawo da jumla ismiya mu masu imani ne tabbatacce ai ma'ana domin jumla ismiya wato ismul fa'il yana nuna al-thubut wad-dawam wal-istimrar yana nuna tabbaci da ci gaba mu masu imani ne yanzu kuma haka zamu ci gaba da imani da abin da aka aiko shi da shi wato ma'ana a cikin wannan ba ma san rigima mu ba mu da ƙarfin da zamu muhawara da ku amma abinda kuke ce mana ko mu bayyana muku muna da ilimi ko ba mu da ilimi mu dai mun san cewa muna imani mu mu'mini ne da abinda yazo da shi wanda yake shine wannan abinda dama kafirai ba sa so su ji an ce su ji ka tsaya kana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah wannan ashhad din shine ba sa so to sai shine suka yi wannan kalmar shahada to su kuma kafirai suka ce to mu kuwa mu masu kafircewa ne da abin da kuka yi imani da shi ma'ana aka ja layi to sai suka ce shine sai suka tashi suka kashe wannan taguwa nan ba a faɗin da suka kashe taguwar ba, amma a cikin suratul Naml an ce wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Sai aka samu waɗansu tara mabarnata, tara wato sheƙaƙu daga cikinsu, suka ce akwai wanda suke mabarnata ne ba sa kawo gyara a cikin al'umma, su ne suka ce za mu kashe Annabi Salihu da shi da mutanensa, sannan mu ce ma 'yan uwansa ba mu san wanda ya kashe shi ba. Suka yi kaidi da daddare, wa makaru makran wa makarna makran, suka yi kaidi da makaru babba, suka yi mummunan shiri. Allah ya ce mu ma muka yi namu shirin. Me ya shirin su? Su sutara din nan suka tafi suka ce abinda za a yi, wannan taguwa da muke kyale ta tana yin wannan, kamar mun yadda da wai iyakar da Annabi da Salihu ya sanya mana, mu kashe ta kawai. Hurumcin da da muke gani ba mu yadda ba mu kashe ta. To sai wanda yake ya fi taɓewa a cikinsu, ya fi sheƙewa a cikin sheƙaƙun, ya tashi daga cikinsu, shi ne Ƙudaru ɗan Salihu. Kamar yadda ya tabbata a cikin tarihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe naƙa ɗin nan, idin ba aka ashƙaha, yayin da wanda yake ya fi taɓewa daga cikin samudawa baki ɗaya, shi ne ya fi tsinan, wato ya fi kowa tsine, wato tsinanne, wanda ya fi kowa tsinewa a cikinsu, shi ne ya zabura. Ya kasance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi, kana rajulin za izzin wa mana'atin min qaumi, mutum ne wanda yake mai izza da tsaro a cikin mutanansa, ba wanda yake taba shi. Kamar yace ya kamanta shi da Abu Zam'a, Abu Zam'a al-Aswad ibn al-Muttalib a cikin Qurayshawa, shine mai irin wannan matsayin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Abu Zam'a ya mutu kafiri, amma ƴaƴansa duk musulmi ne, kamar Abdullah ibn Zam'a wanda ya ruwaito wannan hadisin. Abdullahi ibn Zam'a shi ya rubuta wannan hadisin. Abu Zam'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta shi da wannan wanda ya zabura, shine ya dauki nauyin aikata wannan aika. Bayan umarnin Allah bayyananne, wala tamassuha bisu'in, yaje ya sare agararta. Ka san taguwa kana sare agararta sai ta fadi, ba za ta iya tafiya ba. Ya sare agararta guda hudu ta fadi, sannan ya soke ta ya kashe ta. To yana yin haka sai Annabi Salihu, yana yin haka kuma wai wannan bai isa ba, suka ce ya Salihu tina bi mata iduna. Kaga nan shine yayi, ba su ne suka yi ba, shine yayi, idin ba aka ashqaha, ya wanda yake shine yafi kowa tsinewa, shine ya tashi yace zai yi. Fa qala lahum rasulullahi naqata llahi wa suqiha fakadzabuhu fa aqaruha, suka kashi bayan cewa shi Ƙudaru shi ne ya kashe, amma saboda ya kashe da yaddarsu kuma da ya kashe sun amince da abin da ya yi. Ba su ce me yasa kai haka ba, za ka janyo mana musiba, sai ka ce ai ba komai, kayi mana maganin abin da ya takura mana. Sun yadda, saboda haka duk wanda ya yadda da kafirci ko bai aikata ba, da shi da kafiran duk ɗaya suke. Saboda haka Allah ya dangana kashe taguwar ya zuwa gare su gabaki ɗaya. Kuma sai suka ce ya Salihu utina bima ta'iduna, ka zo mana da abin da kai mana alkawari da shi, in kunta minal mursalin, in kai hakika kana cikin manzanni. Ai manzo yana cewa daga Ubangiji yake ko, kuma yana cewa Ubangiji shine zai yi. To idan kai dan aiken Ubangiji ne, ka zo mana da abin da ka faɗa. Annabi Salihu yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, ku zauna ku ci gaba da jin dadi a cikin gidajen ku kwana uku. Zalika wa'dun ghairu makdhub, alkawari ne ba za a karyata shi ba. Yana ganin su suna kwana uku, jiba hakuri irin na Annabi. Ka rubuta takaddar, ka rubuta tambaya. Na'am, wa atau an amri rabbihim, na'am, suka ƙetare iyakar Ubangijinsu. Shine ai ƙetare iyakar Ubangijinsu ya hana su taba ta da wani mummuna, amma suka ƙewatare wannan. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun, kamar yadda yake a cikin suratul Dhariyat. Wa fi Thamud id qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa'akhadhatuhum as-sa'iqatu wa hum yanzurun. Na'am, فأخذتهم الرجفة
فأصبحوا في دارهم جاثمين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
الله يأتي فأخذتهم الرجفة سي جرجدر قصة تكامسوا جرجدر نسأنني فأصبحوا في دارهم جاثمين سي سكواي غري أتكين غرن ناسو jatimin suna gurfani wato suna durkushe sun fadu sun kifa akan fuskokin su sun kifa akan fuskokin su fata walla anhum sai annabi salihu ya juya kai gabarun su wa qala yace ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi ya ku mutane na wallahi haqiqa na isar muku da sakon ubangiji na wa nasahatu lakum na yi nasiha a gare ku walakin la tuhibbuna an-nasihin amma ku ba ku san mutane masu nasiha. Allah yace fa akhadhatkumur rajfatu wannan fadin litta'qimi wato suna yin wannan abun sai ar-rajfatu ta same su girgiza a cikin suratu dhariyat yace fa akhadhatuhumus sayha a cikin wato sai wato qara mai tsanani ta same su a cikin suratul haqa yace fa amma samudu fa uhliku bit-taghiya samudawa an halaka su da at-taghiya wato sauti mai wuce iyaka sauti yana da iyaka wanda yake kunne zai iya ji in ya zamanto tsari ya wuce iyaka to shikenan kuma ya zamanto azaba to irin abin da ya same su kenan amma nan kuma sai aka ce ar-rajfa ar-rajfa yace girgizar kasa to malamai suka yi jami'i da wannan kan cewa abin da ya same su wato kara ce ta zo musu ta azaba daga Allah wanda wannan karar saboda tsananin karfin karar sai da ta sa girgizar kasa a cikin gidajensu sai da ta sa girgizar kasa a cikin gidajensu kara ce saboda karfin ta sai da kasar ta yi girgiza shi yasa aka kira ta ar-rajfa aka kira ta as-sayha aka kira ta at-taghiya abin da ya samu samudawa kenan suka wayi gari sandararru a cikin gidajensu to da wannan abin da wannan ukuba ta faru Allah ya tsirar da annabi salihu yaya Allah ya tsirar da shi Allah bai bayyana ba tunda kamar yanda Allah ta'ala ya ce falamma ja'a amruna anjayna salihan walladina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizi yawmi'id inna rabbaka huwal qawiyul aziz yayin da umarninmu da al'amarinmu ya zo umarninmu na wannan azaba sai muka tsirar da salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi da wata rahama daga gare mu muka tsirar da shi daga kunyatar wannan rana domin ita ce kunyata cewar Allah madaukakin sarki ya halakar da su bayan da suna ganin su ne masu izza har suna cewa azabar ta zo mana kuma suka ga har sun yi kwana uku azabar ba ta zo ba saboda haka suna ganin kan cewar wannan kamar wani tsira ne a wajensu shi ku annabi salihu ya ce zalika wa'adun ghairu makdhub akan yaqini yake cewa alƙawarin Allah zai zo musu tabbas to da wannan azaba ta same su sai annabi salihu ya juya kai a gare su ya rabu da su ya ce ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi ya ku mutane na haqiqa na isar muku da sakon ubangiji na an ce wannan kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma manya-manyan quraishawa da aka halaka su ranar yakin badar ya kira su ɗaya bayan ɗaya tun daga abu jahal da su umayyah bin khalaf da sauransu wanda aka jefa su a cikin rijiyar badar ya ce ya kira su da sunan su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan yace shin kun samu alƙawarin da ubangijinku yayi muku gaskiya ne domin ni na samu alƙawarin da ubangiji na yayi min gaskiya ne yace sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur za a ruguza rundunar kuma su juya baya suna masu guduwa Allah ya gaskata min alƙawari na ku kuma Allah yace zai sa ku a cikin jahannama kun samu wannan alƙawarin gaskiya sai sahabbai suka ce ya rasulullah kana zance da mutane waɗanda suke sun zamanto mushe matattu gawa sai ya ce wallahi ma antum bi asma'a minhum walakinnahum la yujibun ba ku fi su jin abinda nake faɗa ba ba ku da kuke rayayyu ba ku fi su jin abinda nake gaya musu ba sai dai ba za su iya bada jawabi ba to an ce wannan sunna ce ta annabawa. Annabi Salihu shi ma haka yima mutanansa bayan an halaka su, yace ya qaumi laqad ablaqtukum risalata rabbi, ya mutane na, na fa isar muku da sakon ubangiji na, wa nasahatu lakum, nayi muku nasiha, ban so irin wannan abin ya samu gare ku ba, na nufe ku da alkhairi, walakin la tuhibbuna an-nasihin, amma ba ku san mutane masu nasiha, sai fitsararru kuke so, sai al-mufsidun, bayan ina taya muku gargadi, wala tuti'u amra al-mufsidin alladina la wala tuti'u amra al-musrifin alladina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, kada ku ba al'amarin mabarnata waɗanda suke barna a bayan ƙasa ba sa kawo gyara. Da yawa mutane ba sa son masu nasi, ba sa son masu kawo gyara, sun fi son waɗanda za a haɗu a sheƙe aya tare da su, sun fi son mabarnata, ba sa son masu wa'azi, ba sa son masu cewa kada ku yi, kada ku yi, sun fi son masu cewa yawwa yawwa, a tafi a cikin bata, a tafi a cikin a tafi a cikin shekewa. To kun ga wannan ita ce nasihar annabawa. Waɗansu wani wajihi na masu tafsiri suka ce Annabi Salihu ya gaya ma mutanansa ne bayan sun ce fa'atina bima ta'iduna, ka zo mana da abin da kai mana alkawari na azaba, sai ya ce fatawalla anhum, sai ya juya kai gabarinsu da suka faɗi wannan, ya juya kai gabarinsu ya ce musu ya qaumi laqad ablaqtukum risalata rabbi, shine wato ma'ana wa'azi na ƙarshe, hujja ta ƙarshe da ya kafa musu, na riga na yi muku wa'azi, na isar muku da sakon ubangiji, na yi muku nasiha, amma ba ku san masu nasiha. Kowanne daga ciki alqur'ani zai iya dauka, duk da yake fuskar farko ta fi wato da zahirin siyaqin, tunda an kawo ta da fa'u ta'qib bayan fa akhadathum ar-rajfatu, cewa wannan magana ta Annabi Salihu ya faɗa ne bayan uquba ta riga ta zo musu, saboda haka yayi zance da su a wannan hali, duk da yake su matattu ne, amma ba wai ba sa ji bane, suna jin sakon da annabawa suke gaya musu, domin a cikin wannan akwai ƙarin ciwo da ƙarin daci na abin da ya same su, kan cewa sun samu damar da za su bi annabi, sun samu damar da za su karɓi nasiha, amma saboda ba sa son nasiha, imma saboda sharrin kansu, wa imma saboda bin almustakbirun, masu girman kai a bayan ƙasa, ya sanya su ba su karɓi nasiha ba, ya zamanto wannan rashin karɓan nasihan ga yanda ya ƙare husu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu da mummunan aƙiba.
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً بل أنتم قوم مسرفون.
ولوطا إذ قال لقومه كما من أيكو أن بلوط إذ قال لقومه يا إن ديتش ما متى ننسى أتأتون الفاحشة شن كنا زي كيما كنا زوا ما أيكي وان ديك نا الفاشا ما سبقكم بها من أحد من العالمين باب وان وان دي رقاكو دي وان الفاشا باب وان دقشكين تالي daya daga cikin talikai da ya riga ku yin wannan alfasha. Innakum lata'tunar rijala shahawatan min dunin nisa, ku kuna zuwa ma maza da sha'awa ba mata ba. Bal antum qaumun musrifun, lalle ku mutane ne waɗanda suke masu wuce gona da iri, wato masu israfi. Annabi Lut yana daga cikin annabawan Allah da nassun wannan aya. Wa Lutan, Allah ya ce ai wa arsalna Lutan, mun aiki Annabi Lut, ya kasance sun yi zamani tare da Annabi Ibrahim, domin Allah ta'ala ya ce wa anjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, muka tsimin tsirar da shi Annabi Ibrahim da Annabi Lut ya zuwa ga ƙasa wadda muka yi mata albarka a gare ta ga talikai, ita ce ƙasar Sham, domin yayin da Annabi Ibrahim ya fita daga Babil sai ya zo ya zauna a cikin ƙasar Sham, nan ce Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarta masa, tare da Annabi Lut suka zo, sai Allah ya aika Annabi Lut ya zuwa ga alƙarya waɗanda suke aikata wannan alfasha a cikin ƙasar Sham take, wadda ake ce mata ƙasar Sodom, haka malaman tarihi suka kirata, tana nan a wurin wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billay, kuna wuce su da safe da daddare, a hanya take ta tafiya ta wato a kafila caravan din masu cinikin Qurayshawa da yake towa daga Makka ya tafi ƙasashen Sham, sai ya bi ta gefen wannan kasar da aka halakar wanda ita ce yanzu ta zamanto Buhairat wato ake ce mata Dead Sea wato kogi wanda yake teku wanda yake matacce wuri ne wanda yake in ka sanya abu ma ba zai in ka kwanta akan tekun ba za ka nutse ba saboda nauyin ruwan ba za ka nutse ba a cikin ruwan kwanciya kawai za ka yi kamar kana kwanciya akan yashi ne amma kuma ruwa ne to Allah ya aiko annabi Lut ya zuwa ga wannan alƙarya a cikin ƙasar Sham sun kasance mutane ne waɗanda suke halit mutane ne na ƙabilu daban-daban kamar yadda malaman tarihi suka nuna akwai kana'aniyawa akwai amalikawa da sauransu Allah ya sifanta annabi Lut da cewa dan uwansu na zama amma shi baya daga cikin mutanen dan uwansu ne na cewa ya zauna a cikin su kadzabar qaum lutin al-mursalin id qala lahum akhuhum lut dan uwansu ne ya zauna a ciki dan haka ya kira su yace shi ma a cikin suratul shu'ara sai da ya kira ya zuwa ga tauhidi dan kamar yanda Allah ta'ala yace kadzabar qaum lutin al-mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin sannan ya tambaye su sannan yace ata'tuna dhukrana min al-alamin nan Allah madaukakin sarki yace itqala liqaumihi ata'tuna al-fahishata sakon annabi Lut ga wayannan mutane ya dawo da su daga alfasha ne ku kuna zai kema alfasha wanda ba wanda ya taba yinta shine maza su rinka neman maza da sha'awa yace ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin ba wani daga cikin al-alamina daga cikin mutane da aljanu da ya taba yin wannan sai mutanen annabi Lut ya sifanta su da cewa bal antum qaumun musrifun ku a innakum ya bayyana ta cewa kun bar mata kuna zai kema maza domin ita sha'awa gariza ce ta mutum sai Allah ya sanya maka yadda zaka biya wannan gariza namiji ya nemi biyan wannan gariza ta hanyar mace wanda ya halatta masa mace ta nemi biyan wannan gariza ta hanyar namiji amma namiji ya nemi namiji dan uwansa mace ta nemi mace yar uwarta wannan ya saba ma tsarin halittar Allah shi yasa sai annabi Lut yace bal antum qaumun musrifun ku mutane ne masu israfi sun kun wuce haddi wato saboda bin sha'awa sun yi sha'awar ta garizar hatta wuce garizar suka ci gaba da bin sha'awar kullun a cikin bin sha'awa suke yi har sai ta kai su zuwa ga wannan sha'awa wanda take babu abinda za a sifanta ta da ita illa israfi ta fice haddi kamar yanda wannan dabbanci kamar yanda dabbancin da wato ci gaban duniya yanzu yake nuna mutane ci gaban turawa da amerikawa suke nuna ma mutane har abin ya kai musu ga auren namiji da namiji da auren mace da mace kuma yanzu gashi nan kafafun yaɗa labarun mu sai yaɗawa suke yi kwanaki Allah ya saka masa da alkhairi ministan harkokin labaru ya tsoratar kama ba kawai kace zaka tsoratar ba a yi doka wanda za a yi maganin waɗannan dan ko kwanakin nan ba da dadewa ba wani gidan talabijin na Lagos ya kawo surar waɗansu 'yan Amerika namiji da namiji ana ɗaura musu aure suna runguma juna a gaban mutane kuma a ƙasar nan ake nuna ta domin a nuna kan cewa idan ku Najeriya ba za ku yi ba duk da masu majalisar dattijai Allah ya saka musu da alkhairi da suka yi wannan sun ce ba za su yi wannan doka ba duk da barazanar da kasashen turai suke musu kaji wai har barazana ake za a yanke taimakon da kasashen turai suke kawa in ba za a kyale mutane masu yancin su ba namiji ya auri namiji sun tsaya akan wannan amma duk da haka gashi nan a cikin kafafun yaɗa labarai ana yaɗawa domin ta haka ne ake amfani ake juya kwakwalen mutane a ce su ba mutane ba ne ba suna da haƙƙi ba sun zaɓi wannan rayuwa to dan me za a hana su wanda suke addini su ba cewa suke rayuwar su kenan ba su ma haƙƙi su yi abin da suke kowa yana da yanci ai Najeriya ce an babu kowa yanci to yancin da zai sa ayi ma Allah tawaye yancin da zai sa ayi ma Allah tawaye Allah ya tsine ma wannan yanci tur da shi ko musulmi bai kamata su yarda da wannan yancin ba bai kamata su yarda da wannan yancin ba saboda haka waɗanda suke wakiltar musulmi su ji da kyau su ne za su tsaya tsayin daka su kan cewa wannan abun bai tabbata ba saboda wannan fito na fito da Allah ne ga al'umma ta yi wannan fito na fito da Allah Allah ya tura musu annabi Lut yace innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun na'am
wama kana jawaba qaumihi illa قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ
وما كان جواب قومه جواب متانن annabi Lut bai kasance ba face illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum sai fuka ce ku fitar da su daga garinku innahum unasun yatatahharun su mutane ne masu tsarkake kawo kansu wannan shine jawabin da aka yi musu wa'azi sai suka ce da shi da mutanansa ku kore su su wai su masu tsarkake kansu ne suna ganin mu ne cikin kazanta su kuma su ne masu tsarki to su je su yi tsarkin su a can waje amma su ilimi mai abin da muke so wannan shine jawabin mutanen saboda suna da kowa wai har ma izgili suke yi suna ganin wato tsare iyakar Allah da rashin yin wannan israfin mutun ya tsaya ya ce a shi ba zai yi wannan alfasha ba shi ya tsaya akan abin da Allah ya halatta masa na matansa abin da kawai zai yi kenan wai wannan shine tsarki to su sun yadda su a kazantar su suna ciki kaga wato har sun yadda da kan cewa su kazamai ne wanda yake zaka ji wadansu kuma suna fada irin wannan abin takeici kace a ba ku san cewa Allah ya ce za a yi mutane masu kaza to ai mu ne wadannan mutanen kaje wai sun yadda masu zamanto haka to wannan duk mai irin wannan yana koyi da mutanen annabi Lut ne ga abin da suka gaya ma annabinsa to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewar ga abin da ya faru Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlihi sai muka tsirar da shi da mutanen gidansa waɗanda suke mu'minai kenan illa imra'atuhu sai matarsa kanat min al-ghabirin tana cikin waɗanda aka bar su suka nitse a cikin azaba wa amtarna alaihim matara muka yi musu ruwa wani irin ruwa fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ka duba ka gani yaya ƙarshen mujrimai ya kasance masu yi ma Allah laifi Allah ya tsirar da annabi Lut da shi da iyalansa yace su fita da asuba wala yaltafid minkum ahadu kada wani ya waiwaya da asuba domin da Allah madaukakin sarki ya shirya halakar da su sai Allah ya turo masa manyan baki sune mala'iku da mala'ika jibrilu da mika'il da israfil suka zo a matsayin baki suka zo suna zuwa baki sai matarsa sai tace ku ga waɗansu baki sun zo kyawawan mutane suka zo masa suka zo ma annabi Lut annabi Lut yace ina ma ina da iyali duk ko wata madogara wanda zan dogara da ita wanda zai kare ni da kada ku zo ku kunyata ni kada ku tona min asiri a gaban wato baki na yace ga ƴaƴa mata ku je ku yi abinda kuke so ku yi tare da su mata amma ku kyale waɗannan sai suka ce ai ka san abinda muke so annabi Lut hankalinsa ya tashi mala'iku suka ce masa kada ka ji tsoro inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka mu manzannin ubangijinka ne ba za su kai zuwa gare ka ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka fita da sauran duhun dare ka fita kai tafiyar dare da sauran duhun dare da kai da iyalanka wala yaltafid minkum ahad kada wani ya juya daga cikin ku illa imra'atak amma sai dai matarka ita za ta juya innahu musibaha ma asabahu abinda ya same su zai same ta saboda ta ha'incin annabin Allah tana zaure tare da annabin Allah ta ha'ince shi wajen rashin imani sai Allah madaukakin sarki ya tona mata asiri yayin rashin imani ha'intar sa da tai shine tace taje ta gaya makafire cewa ku zo ga waɗanda za ku saba Allah tare da su to shine Allah ya halakar da su Allah ta'ala ya ce faja Allah aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mambut muka sanya samanta ya koma kasanta ya zo a cikin riwayoyin isra'iliyat cewa annab mala'ika jibril ne ya daga ta da gefen fukafukinsa kun san mala'ika jibril da annab sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da fukafukansa guda 600 ya toshe sashi inda da rana ba za a ga rana ba a wajen wani abu ne zai toshe zai rufe a kun taba ganin abin da ya rufe rana ga baki ɗaya ya zamanto babu rana to mala'ika jibril ya saddal ufuk da fukafuki guda ɗaya ya ɗaga ta sai da ta kai sama tukuna sannan ya kife ta sannan aka biyar da su da ruwan wato da ruwan konannan wato konannun duwatsu daga cikin wutar jahannama akai ruwan akan su ya zamanto kasar wajen ya zamanto wato fafaffar rami ruwa da kuma mantika wadda take ba wani abu da yake amfani a ciki ba ta tsuro kifi baya rayuwa a ciki ba wani abu dabba da yake rayuwa a cikin wannan kasar mutane suna zuwa suna kwaso yumbun kasar wai suna mata suna maganin kwalliya da shi suna maganin wai yana sa kyan fata yana nan an yi kantina a kofar wajen naji har bakin wajen an yi kantina ana sayar da wata bakar kasa da tsadaffiya wai mace in ta shafa zai gyara jikinta kasa wadda take Allah madaukakin sarki ya halakar da su ne kake nema a wajen kasar da Allah madaukakin sarki ya halakar da su ne kake nema a wajen to Allah ta'ala nan shine yake cewar Allah ya ce muka tsirar da shi annabi Lut da mutanansa sai matarsa ta kasance a cikin wanda aka basu cikin azaba juya wadda za ta azaba ta hada tare da ita wa amtarna alaihim matara kuma muka yi musu ruwa wani irin ruwa shine wanda Allah ya ishara gare shi wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin manbut wannan shi yasa Allah ya kira shi matara wani irin ruwa wanne ne wannan ruwan ruwa ba mai fitar da tsirrai ba ruwa ba na rahama ba ruwa ba mai rayar da kasa ba ruwa wanda yake na halakarwa da al'umma na azaba Allah ya kiyashe mu Allah ya ce ka duba ka gani yaya akibar mujrimai ya kasance yaya akibar masu yi ma Allah madaukakin sarki laifi ya kasance ma'ana yaya halakar su ta kasance to wannan ita ce sunnar Allah ga waɗanda suke ma Allah tawaye to mu duba mu gani wannan mummunan hali wannan mummunan wato laifi wanda ake yi wanda Allah ya dan Allah ya kai mu darasin gobe za mu bude mu ga maganganun malamai da suka yi akan wannan mummunar dabi'a da yanzu ta kunno kai abin takeici har waɗansu mabiya addinai sun ma yadda wanda zai nuna maka kan cewar waɗannan ba bin littafin Allah suke ba dan kinsar mutanen annabi Lut da yanda Allah ya halakar da su tana cikin Bible amma yau akwai coci-coci da masu shiwa gabanin waɗansu coci-coci da suke ganin kan cewa babu laifi limamansu za su iya yi limamansu za su iya zuwa su karanta addu'ar aure tsakanin namiji da namiji amma abinnar kanisar katolika ta su fafa Roma sun tsaya akan dagewa akan haramcin wannan wanda yake kuma wannan duk kowa ya sani cewa shine abin da ke cikin littafin Allah madaukakin sarki wanda Allah ya saukar ga annabi Musa da annabi Isa wanda a cikin sa akwai bayanin abin da ya halakar da mutanen annabi Lut kuma shine muke karantawa a cikin alkur'ani duk wanda yace zai halatta wannan ko a ce a cikin musulmi akwai wanda su ma dan ka san duk wata fitsara da kafirai suka yi sai ka samu wadansu musulmi su ce su ma za su yi wannan fitsarar in aka samu wadansu musulmi su ce za su yi wannan fitsarar su ce za su kafa kungiyar namiji mai sha'awan namiji daga cikin musulmi to sun san cewar sun yi ma Allah da manzansa tawaye kuma yin haka in suka halatta wannan sun kafirta babu su babu imani Allah ya kiyashe mu kuma kowace mu rinka tunawa da wannan fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ku duba ku gani yaya ƙarshen aqibar waɗanda suke ma Allah laifi ya kasance Allah ya kiyashe mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka karbi ibadarmu Allah ka yi mana muwafaka da yin azumi da tsayuwar dare a tafarkin da ya dace da yardarka ka sanya mu a cikin wanda suke siyamu Ramadan da qiyamu Ramadan imanin wahtisaba Allah ka bude mana kofofin rahamarka da falalarka Allah ka ba mu albarka a cikin wannan wata da albarka da za ta kai mu zuwa ga kyautata ayyuka Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su a cikin wannan wata Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka sanya aminci da kwanciyar hankali a cikin kasashen musulmi musamman cikin kasashen ƴan uwanmu na Borno da na Yobe da na Adamawa Allah kuma ka bada kwanciyar hankali ga ƴan uwanmu musulmi a kasar Misra Allah ka taimaki masu kokarin kawo gyara a cikin wannan kasa Allah ka karfafa ƴan uwa masu kokarin tabbatar da mulkin adalci a wannan kasa Allah ka ba su shugabanci na alkhairi Allah ka kawo kwanciyar hankali a kasar Syria Allah kai maganin wannan fitina da ke tsakanin musulmi suna kashe juna a kasar Syria Allah ka yanke bayan mabarnata a wannan kasa Allah ka yanke bayan mabarnata a wannan kasa ya rabbal alamin Allah ka ba mu sarki Allah ka ba mu sarkin mu lafiya Allah ka ba shi lafiya Allah ka kara masa imani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙanka da ka ba mu kwanciyar hankali ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan kasa tamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.